Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Litinin 17 ga watan Maris shekarar 2020. Hadiza Kyari ce tare da Aisha Ma'azu ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa hukumomin lafiya a Najeriya sun tabbatar da tsare wata mata mai dauke da cutar coronavirus a Najeriya. Sannan kuma a yayin da hukumomin Amurka suke ƙara ɗaukar matakan shawo kan yaduwar cutar coronavirus, al'amuran yau da kullum sun tsaya can. Haka kuma wasu jami'an ƙungiyar tarayyar Afirka ta AU da ECOWAS da ma G5 Sahel sun gudanar da taro a yammacin jiya Litinin a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Muna kuma ɗauke da rahoton wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma duk kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labarai.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da dare ga cikakkun labaran duniya. Umarni daban-daban da gwamnati ta yi ta baiwa jama'a na su zauna a gida kuma su guji shiga wuraren cunkoson jama'a na shafar rayuwar miliyoyin al'umma a faɗin duniya, a yayin da hukumomi suke kokarin samar da cigaba a yaƙi da annobar coronavirus. Koriya ta Kudu tana gudanar da ƙwararren bincike da gwaje-gwajen mutane da ke shigowa ƙasar daga wasu ƙasashe don gudun shigowa da wata cutar a daidai lokacin da aka samu raguwar sabbin kamuwa da cutar ainihin. China ma tana ɗaukar irin wannan matakin. Ta bayyana samun sabbin kamuwa da cutar 21 da suka shafi mutane da ke shigowa daga ƙasashen waje, in banda mutum ɗaya tilo. Ƙasashen biyu sun sami gagarumar nasara a cikin makonni biyu na baya-bayan nan, a yayin da sauran sassan duniya musamman ma ƙasashen Turai suka shiga gaba da yawan masu cutar a faɗin duniya. Adadin waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar Italiya ya haura da fiye da mutane 3,000 a rana ɗaya. Ya zuwa yau Talata ta kasance ƙasa ta biyu da ke da mafi yawan masu ɗauke da cutar, kimanin ninki biyu na adadin kamuwa da cutar a ƙasar Iran, wacce ita ce ta uku a duniya. Al'ummomi a faɗin Amurka sun ɗau irin matakan da China, Koriya ta Kudu da Italiya suka ɗauka na hana zirga-zirgar mutane da manyan taruka fiye da mutane 10 kacal, da kuma yi wa mutane umarni su zauna a gida. Isra'ila ta sanya wasu ka'idojin hana yawo da nufin yaƙar cutar coronavirus, kusan a ce ta killace al'ummar ƙasar gaba ɗaya kenan, sai dai kawai fita cefa ne ko sayo magunguna. Haka zalika an takaita zirga-zirgar ababen hawa. Isra'ila ta kafa cibiyoyin gwaje-gwaje domin gano wasu da ke ɗauke da cutar da ta shafi hanyoyin numfashi, yayin da jami'an lafiya suke bayyana damuwa akan yadda cutar take ƙara yaduwa kamar wutar daji. Wannan matakin ya biyo baya ne bayan da wasu 'yan ƙasar ta Isra'ila suka fita bakin gabar teku don shan iska da kuma rufe makarantu da wuraren aiki. A ƙarƙashin sababbin ƙa'idojin, an bai wa mutane izinin fita dangi waye da karnukansu da kuma ɗan takaitaccen shan iska. Sai dai kuma waɗannan matakai sun sa jama'a tara cefane saboda fargaban za a iya rufe shaguna, duk da cewa gwamnati ta ba da tabbacin hakan ba zai faru ba. Isra'ila tana da mutane sama da 320 da suka kamu da cutar, amma jami'an lafiya sun ce da akwai yiwuwar dubban mutane ne suka kamu da cutar. Hukumar ayyukan gaggawa ta Isra'ila ta Magen Adom ta ce daga gobe Laraba ne dokar za ta fara aiki. A yau Talata ƙasar China ta kalubalanci yadda shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da kalmar ƙwayar cutar China da nufin cutar nan ta coronavirus da ta yaɗu a sama da ƙasashe 150 a faɗin duniya. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Geng Shuang ya ce kalaman Trump tamkar nuna ƙyama ne ga ƙasar China. A jiya Litinin, Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa Amurka za ta tallafa wa kamfanoni kamar na jiragen sama da ma wasu, musamman ma waɗanda ƙwayar cutar China ta yi wa lahani. Amma kwanciya Trump ya sake aika saƙon Twitter na wani mutum da ya ambaci cutar coronavirus da ƙwayar cutar China, da aka tambaye shi a wani zaman majalisar dokoki akan ko yana ganin rashin cancantar shugaban ƙasa ya amfani da kalmomin. Daraktan cibiyar kare yaduwar cututtuka na Amurka CDC Robert Redfield ya amsa da Hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanya wa cutar coronavirus suna da COVID-19. Daga ƙarshe rundunar sojin Iraki a yau Talata ta ce wasu rokoki biyu sun daki wani sansani a kudancin Bagadaza. Inda sojojin haɗin gwiwar da Amurka ke yi wa jagoranci da masu ba da horo na NATO suke zaune. Sanarwar ba ta bayyana mutuwa ko jikata a harin ba. Rokokin sun daki sansanin Basmaya. Inda sojojin haɗin gwiwa daga Sipaniya suke a zaman wani sashe na aikin kawar da mayakan kungiyar IS. Wani harin roka a makon da ya gabata a sansanin Taji da ke arewa da babban birnin Iraki. Ya halaka sojojin Amurka biyu da wani jami'in kiwon lafiya ɗan ƙasar Birtaniya. Ya kuma raunta wasu mutane 14. Amurka ta zargi 'yan tada ƙayar baya da Iran ke marawa baya da alhakin kai hare-haren. Dakarun Amurka sun kai wasu hare-hare na ramuwar gayya a ranakun Alhamis da Juma'a a kan sansanonin adana makamai na ƙungiyar Kataib Hezbollah da Iran ke marawa baya.
Gaida Aisha Ma'azu ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin lafiya dai a Najeriya sun tabbatar da tsare wata mata mai dauke da cutar coronavirus a Najeriya. Matar dai an ce ta shigo ne daga Birtaniya a ranar 13 ga wannan wata. Kuma a yanzu haka tana samun magani a asibiti. Wannan yasa in Najeriya kira ga gwamnati da ta hana sauka da kuma tashin jiragen samar kasar waje a kasar. Wakilinmu daga Lagos Babangida Jibril na dauke da karin bayani.
Sanarwar da ma'aikatar lafiya a jihar Lagos ta fitar da nuna cewa wata mata 'yan shekaru 30 da ta dawo daga kasar Birtaniya a ranar 13 ga wannan wata ita ce aka gano cewa tana dauke da wannan cuta. Sanarwar ma'aikatar lafiya da na bayanin cewa yanzu haka wannan mata tana tsare a asibitin musamman da ke lura da masu dauke da cututtuka masu yaduwa. Najeriya dai yana daya daga cikin kasashe a nahiyar Afirka da suka samu wannan cuta tun da farko, sai dai kuma har yanzu gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa ba za ta dauki matakin haramta jiragen sama shigowa Najeriya ba kamar da wasu kasashe duniya suka dauka domin kaucewa yaduwar wannan cuta, abinda ma yasa 'yan Najeriya ci gaba da mai da martani game da matakan da gwamnatin Najeriya ke dauka. To kuma menene ra'ayin 'yan Najeriya game da gwamnatin Najeriya ke daukan wannan matsayi na hana bazuwar cutar ta coronavirus tare abinda wasu su ke cewa?
A gaskiya a ra'ayina game da kula da wannan cuta da take yaduwa a kasashen duniya gabaki daya, ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta miki tsaye ganin dokar irin matakan da sauran kasashe suka doka na kan hana sauka jirage da tashin su na sanadiyar hakan. In ayi za a samu saukin masu shigowa da ita. Yanzu gashi a kwanan nan ma ko in ce cikin satin nan wata mata ta kara shigowa a Najeriya tare da wannan cuta. Ya kamata a ce duk wani mataki da za a dauka ya kamata a ce an dauke shi ganin an dakatar da masu shigowa da cutar a zuwa cikin kasar nan. In kuwa ba haka ba, a gaskiya za ta yadu tamkar yadda ta yadu a sauran kasashe. Ba ma fata, muna kira ga gwamnatin Najeriya da ma'aikatar lafiya ta Najeriya ta dauki mataki akan wannan abu da ke faruwa yanzu a kasar nan.
Assalamu alaikum. Ana wa bangaren ana wa ra'ayin ya kamata a ce gwamnati ta dauki mataki matukar gaya domin dakatar da saukar jirage a kasar nan da kuma tashin su domin magance yaduwar wannan cuta da ta'addabi dukkan kasa baki daya.
Sai rufe iyakoki ko kuma a ce tashoshin jiragen sama da suke sauka Najeriya kusa al'amarin yana da abin ban mamaki. Ala kulli hali ita Najeriya idan al'amura za su shigo mata wanda za ta yi wa kasarta da al'umman kasar illa, wayannan take ba za ta dauki mataki ba. Wayannan masu dauki da cutar coronavirus shigowa suke daga wayansu kasashe. Har yanzu babu dan Najeriya sahihin dan Najeriya guda ɗaya wanda za a ce a nan kasar ne yake da wannan ciwon. Duk wanda za a ce gashi nan ko gata nan za a ce daga kasashen waje suka shigo. Me yasa Najeriya ba za ta dauki misali da kokarin rufe kan iyakokinta ba? Jiragen nan da suke ebo mana wayannan mutane daga wayansu kasa suke saukewa Najeriya. Me yasa Najeriya ba za ta dauki mataki na ga a rufe kan jiragen nan su daina sauka Najeriya? Wayansu kasashen nan da suka dauka sun dauka saboda kula da lafiyan kasansu da al'ummar kasansu.
menene yasa mu ba za dauke irin wannan matakin ba kullun Najeriya sai al'amari ya zo ya riga ya ci karfin kasan da mutanen kasan sannan daga baya za a zo a fara cewa za a dauki mataki wani sotari da yawa wani lokaci sai mu ga cewa wayan sa abubuwan da gwamnatin kasan nan take kaman ba da gaske take ba yanzu ana maganar cewa an kuma samu wani ne ko wata ta shigo da wannan ciwo kwana nawa da suka wuce an ce wata daga Ingila ta shigo to har sai yaushe sai mutanen kasan sun an fara samun irin wannan matsalolin nan can an gagara magance al'amarin sannan daga baya za a fara tashi an ce za a dauki mataki ko za a nemi magani
makonni kusan biyu da suka bata ne da wani dan kasar Italiya da ke aiki a Najeriya ya shigo da cutar coronavirus da kuma wani da ya aiki da shi shi ma daga bisani aka gano yana dauke da cutar sai dai kuma inda dan Najeriya aka ce ya warke har yanzu dan kasar Italiya yana tsare a asibiti sai dai ana sa ran sako shi a wannan mako da muke ciki ita dai wannan yan Najeriya da ke kasar Burtaniya da yanzu haka aka ce tana samun magani a asibiti za a iya cewa ita ce yan Najeriya ta farko aka samu da wannan cuta wanda ita ce ta shigo da shi ba wai ba ta akai ba a Najeriya Babangida Ibrahim murya Amurka daga Najeriya
A yayin da hukumomin Amurka suke kara daukar matakan shawo kan yaduwar cutar coronavirus, al'amuran yau da kullum sun tsaya cik. Abokan aikinmu Alheri Grace da Baba Makeri sun tattauna akan halin da ake ciki.
Daga fada shugaban kasa da zuwa gwamnoni zuwa magajin gari, kowa dai matakin shi yana fadakada kuma shi aka bayana a matakin da ake ciki. A yau dai dazu-dazu nan kafin mu zo na mu muna jihar Maryland ne. Anan DC magajin gari fito tun da dai ba jiha ba ce. To shi gwamnan jihar Maryland ya ba da umarnin cewa dukkan dakunan cin abinci, dukkan dakunan silma, duk inda ake taruwan jama'a an ba da umarnin cewa a rufe ma'ana idan waɗannan da suke dafa abinci in sai dai a shiga tattaga irin yadda ake da yake da dama daga wurin su ana tuka mota kana cikin mota ka a baka din nan sai dai haka amma ba a yadda cewa mutane su shiga su ci ba ko gidajen su kofi din nan
duk wani dai abin da zai tare jama'a
wani abin da zai tare jama'a din nan an hana shi kaga akwai waɗanda suke aikin awa sai sun je aiki za a biya su to ana tunanin irin waɗannan mutanen sun rasa hanyar cin abincin su amma gwamnati ta san da haka sai kuma ta tanadi nan da na aka tanadi aka ware kuɗaɗe da irin waɗannan ma'aikatan idan ba su da hanyar samun abinci gwamnati za ta biya kana kuma an ba da umarnin cewa irin waɗannan mutane an ba da umarnin cewa ko sun je aiki ko ba su je aiki ba ta dalilin haka a biya su hakkin su banda haka kuma ka san nan akwai masu hali bai wa su sai sosai kaga fitattun ƴan wasa su ƴan wasan kwando da dai sauransu din nan wuraren da su manyan wuraren filayen wasanni din nan da ake aiki da akwai ƴan shara akwai bayan bada abinci da to duk sun dauki nauyin cewa duk ma'aikatan da suke aiki awa su za su biya akwai wanda ya bada gudunmuwar 500 akwai wanda ya bada gudunmuwar 100 dai haka dai don su tabbatar da cewa kowa an kula da shi to kaga Amurka kenan
to da fatan mu kuma kasashen mu za su dau darasi a cikin abin da ke faruwa nan
wani labari kusan almara amma ba almara take ba wani da suka ji labarin wannan bullar cutar na a waɗansu ƙasashe suka ga abubuwan da ake nema su wannan abin rufe hanci din nan da kuma su wannan sinadarin da ake shafawa a hannun da kake cututtuka din nan sai suka bi shaguna da su Walmart ne da su Dollar Tree ne wannan shagon da ake sayar da abu dala duk suka yi tafiyar mil 1000 da kusan 600
suna ta sayan
kayan nan saboda in suka zo suka bace a kasuwa su sa shi a ta hanyar internet su sayar
su
haka kuma suka fara sun fara haka aka zo aka farga sai nan da na aka bada umarni aka tattoshe duk waɗannan kafa aka hana sai da shi aka ce suna riba da masifan mutane to yanzu din nan shi wani ya rubuta cewa yana da wannan sinadarin share hannu din nan kwalba 17,700 a so din shi ya rasa inda zai yi da shi 17,700 yana ba shi da kasuwa sai da ita dan hukuma ta na to ina kyautata zaton cewa bayan an gama wannan yakin an yaki wannan cuta hukuma ku za ta dauki mataki to kaga anan inda ake kasashen mu ne aka samu bala'i irin haka za a tsawwala ma
kai yanzu haka ma abin da ke faruwa kenan
a can kasashen mu amma anan hukuma ba za ta yadda ba
Allah sarki
sai dai ai karancin shi dan mutane sun washe amma sisin kwabo ba za a kara ba sai dai ma inda hali ayi garaba sa kaga dai yanzu an tattauna da wurare in ba za ka samu a nan ba ga na hukuma da za ka je ka karba abinci a nan kyauta yan yaran makarantar da ba sa zuwa makaranta yanzu dama in sun je makaranta ana ba su abinci kyauta yanzu maimakon abinci so daya a rana na lunch da ake ba su na rana yanzu an ce a ba su abinci so uku har da na menene ake kira ne abinci so uku maimakon so daya saboda dai a taimaka ma iyayen su waɗanda kila ba za su samu damar fita su je su nemo musu kanaci ba
Allah sarki to da fatan mu kuma dai kasashen mu za su dauki darasi a cikin irin wannan abin da ke faruwa a kasashen da suka ci gaba
to madalla a gaya da alheri grace da kuma baba makeri yanzu kuma ga wannan matakiyar
kawai yanzu cutar coronavirus ba ta da magani
Idan kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar,
ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hancin ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan zaka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunnen ya ji, gangan jiki ya tsira.
Kungiyar Tarayyar Afirka ta AU da ECOWAS da ma G5 Sahel sun gudanar da taro a yammacin jiya Litinin a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar domin nazarin hanyoyin girkin sojojin nan 300,000 na rundunar da kungiyar AU ta yi alkawalin aikawa yankin Sahel domin a ci gaba da daukar matakan tunkarar kungiyoyin ta'addanci a arewacin Mali. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Mune Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
A taron shugabannin kasashe da na gwamnatocin Afirka da ya gudana a ranakun 9 da 10 ga watan Fabrairu da ya gabata ne kungiyar AU ta yanke shawarar baiwa kungiyar G5 Sahel gudunmuwar sojoji 300,000 domin tunkarar matsalar ta'addancin da ta addabi kasashen yankin na Sahel mafari kenan aka shirya wannan taro na haɗin gwiwar AU da G5 Sahel da sai da yawo da nufin nazari akan hanyoyin da za su ba da damar zartar da wannan kuduri kamar yadda ministan tsaron kasar Niger Professor Isuhu Katambe ya bayyana
kun san gwagwarmayar da aka yi Afghanistan wajen soji 150,000 an kai amma ba su isa ba bale mu namu nan ne ga wanda duk yace zai kama muna dan mu ci gaba da wannan gwagwarmayar da muka za mu karba ta da hannu ba a cewa soji face abin da yasa kenan muka godiya da wannan matakin da kungiyar Afirka ta duka gaba ɗaya don a kama muna cikin wannan gwagwarmaya da muka da ta'adda
batun inganta rayuwar al'ummomin da wannan yaki ya jefa cikin halin tagayyara wata matsala ce ta daban da ya kamata a dauka a matsayin wani bangare na hanyoyin magance matsalar ta'addanci a Sahel
wannan gwagwarmaya da muka ba har ka so ya zaka ba ya kamata a diba a doki matakan da ya kamata don talaka su samu abin dan abun yi naka sa mutane suna shiga cikin wannan gwagwarmaya amma in mutane suna da abun yi babu wata matsala abun da yasa kenan shi ma wannan fanni babana wanda ya kamata a sa ma ido
kwamishinan kungiyar tarayyar Afirka mai kula da sha'anin tsaro Ismail Shargi ya bayyana cewa idan kasashe suka ci gaba da hada dubaru da karfin su a wuri guda tabbas za a baiwa wannan yanki da ma Afirka gaba daya damar murkushe matsalar ta'addanci abin da zai taimaka a sami farfadowar al'amura a Sahel
permettront à cette région et à l'Afrique de venir à bout de livres terroristes.
Toma Jami'in na kungiyar AU ya tattada matsayin wannan kungiya wacce ta sha nuna bukatar a dauki matakan warware rikicin da yake ci yake cinyewa a Libya musamman abinda ya shafi tilastawa bangarorin mutunta takunkumin da majalisar dinkin duniya ta kakabawa yan Libyar akan maganar makamai kamar yadda aka tsayar a taron Berlin na baya-bayan nan inji shi
le résultat de la réunion de Berlin effectif et immédiat.
A ƙarshen wannan taro na wuni guda, jami'an na kungiyar AU da G5 Sahel da ECOWAS ta hanyar sanarwar da sakataren kungiyar G5 Maman Sambo Sidiku ya gabatar, sun shawarci shugabanni akan buƙatar kafa wani kwamitin haɗin gwiwa mai alhakin duba hanyoyin hamzar da girke dakarun rundunar kungiyar ta AU a Sahel, yayin da taron ya gano buƙatar matsakaimi domin tattaro kuɗaɗen ɗaukar ɗawainiyar ayyukan wannan sabuwar runduna mai askarawa kimanin 300,000. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kuma da da a gaida Suleiman Mani Barma. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu shaƙata da wannan waƙar.
Wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da taron hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai UEFA a ranar yau Talata, inda hukumar ta amince da dage wasannin ungiyoyin kwallon kafa na kasashen nahiyar Turai wanda ya kamata a ce sun soma a cikin watan Yuni wannan shekara zuwa shekara ta 2021, wannan ko a sanarwar da hukumar ta kwallon kafa ta nahiyar Turai ta bada saboda matsalar da ake fuskanta a dukkan fadin duniya yanzu haka na cutar coronavirus. Hukumar ta ce wannan wasannin zai bada dama ga kungiyoyin kwallon kafa da su kammala teburin wasanni daban-daban a kasashen su domin a tantance kungiyoyin da za su kasance zakaru a kasashen su a wannan shekara, da kuma waɗanda za su koma a rukunna na ƙasa da waɗanda za su hawa zuwa rukuni mafi muhimmanci na wasannin kwallon kafa na kasashen su. Sai dai masana sha'anin wasanni na duniya suna ganin ya za a kayar a shekara ta 21 a nahiyar Turai, tunda ba a da bayan wasan na kwallon kafa na maza akwai wasannin kwallon kafa na kasashen nahiyar Turai na iya mata, da shi ma kamata a ce ya wakana a cikin watan Yuni da kuma Yuli na shekara ta 2021. Banda wannan, yanzu haka inda hankali ya karkata shine tunanin ko yana yiwuwa a wannan shekara a gudanar da wasannin Olympic da ya kamata su wakana a kasar Japan a birnin Tokyo. Wannan ko ganin irin yanda cutar gama duniya ta coronavirus ta kawo tsaiko ga gudanar dukkan wasanni waɗanda aka dage manya-manyan wasanni na duniya yanzu haka. Duk dai game da waɗannan harkokin wasanni, yanzu haka kasar Rwanda ta bada sanarwar ba za ta samu damar shiga wasannin championa ko kuma wasannin ƴan ƙwallo masu buga a nahiyar Afrika na wannan shekara wanda za a yi a kasar Kamaru. Ita dai kasar Rwanda tana rukunin C wanda ya hada Morocco, Rwanda, Uganda da kuma kasar Togo, wanda kuma har zuwa wannan lokaci hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika bata bada sanarwar dage sa ba. Ko da yake a wata sanarwa ta baya-bayan nan da ta fiddo, hukumomin kasar Rwanda sun musanta cewa sanadiyar cutar coronavirus ne suka nuna cewa ba za su halarci waɗannan wasannin na kwallon kafa na ƴan wasa da ke buga a cikin kasashen su ba. Ita kuma hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika CAF yanzu haka ta bada sanarwar dage tankaɗe da rairaya na makonni na uku da na hudu sanadiyar dukkan wannan cutar ta coronavirus sai zuwa wani lokaci idan hali ya basu. Wannan lamarin na cutar kama duniya ta coronavirus na ci gaba da girgiza al'amuran wasanni na duniya, wanda dukkan lahirin manya-manyan wasanni zotin zu aka dage su sai wada hali yayin. Idan muka dawo a janguriyar Niger a jihar Tawa, yanzu haka
ranar asabar ta gabata ne aka yi wasa na rukunin da ya shafi birnin Kwanni da Tawad Lela Umani da Abalak a tankade da rarraya na neman cancantar shiga rukuni na biyu na wasannin kwallon kafa na wannan kasar kuma garin birnin Kwanni ta hanyar kungiyar sa ASCBK ya isa birnin Tawa inda ya daida dai da Felicia ta birnin Tawa wasannin da suka rage magarin na birnin Kwanni gaba sun hada da karbar bakuncin Felicia ta Tawa sai zuwa Lela Umani da kuma bugawa da Abalak a birnin Kwanni yanzu dai a wannan rukunin birnin Kwanni na ta daya da maki biyar sai Felicia ta Tawa da maki hudu sai Lela Umani a matsayi ta uku da kuma Abalak a matsayi na hudu Haruna Mamman bago na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako. Masu sauraro, kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha Ma'azu ta dawo da takaitattun labaran duniya. Hadiza a takaice umarni daban-daban da gwamnati ta yi ta baiwa jama'a na su zauna a gida kuma su guji shiga wuraren cunkoson jama'a na shafuwar rayuwar miliyoyin al'umma a faɗin duniya. A yayin da hukumomi suke kokarin samar da cigaba a yaƙi da annobar coronavirus. Koriya ta Kudu tana gudanar da ƙwararren bincike da gwaje-gwajen mutane da ke shigowa ƙasar daga wasu ƙasashe don gudun shigowa da wata cutar a daidai lokacin da aka samu raguwar sabuwar kamuwa da cutar ainihin. Isra'ila ta sanya wasu ka'idojin hana yawo da nufin yakar cutar coronavirus. Kusan a ce ta killace al'ummar kasar gaba ɗaya kenan. Sai dai kawai fita ce fane ko siyo magunguna. Haka zalika an takaita zirga-zirgan ababen hawa. Isra'ila ta kafa cibiyoyin gwaje-gwaje domin gano wasu da ke ɗauke da cutar da ta shafi hanyoyin numfashi. Yayin da jami'an lafiya suke bayyana damuwa akan yadda cutar take ƙara yaduwa kamar wutar daji. A yau Talata kasar China ta kalubalanci yadda shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da kalmar kwayar cutar China da nufin cutar nan ta coronavirus da ta yadu a sama da kasashe 150 a faɗin duniya. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China, Jiang Shuang, ya ce kalaman Trump tamkar nuna kyama ne ga kasar China. Rundunar sojin Iraki a yau Talata ta ce wasu rokoki biyu sun daki wani sansani a kudancin Bagadaza, inda sojojin haɗin gwiwar da Amurka ke yi wa jagoranci da masu ba da horo na NATO suke zaune. Sanarwar ba ta bayyana mutuwa ko jikata a harin ba. Rokokin sun daki sansanin Basmaya, inda sojojin haɗin gwiwa daga Sipaniya suke a zaman wani sashe na aikin kawar da mayakan kungiyar IS. Kuma sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ita Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da kuma Judy Levis Christian da ta hada shirin ta bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Afrique